sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 1 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da madugun ƴan adawa Juan Guaido za su gudanar da gangami ranar ma'aikata kishiyoyin juna. Attorney General din Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga ƴan majalisar dokoki a yau din Laraba. Wata kotu a birnin London ta yanke wa Julian Assange ne kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake cewa WikiLeaks hukuncin daurin makonni 50 a gidan kurkuku.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayanin da wasu ƴan majalisar dokokin Najeriya suka yi akan kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2019 da suka amince da shi da kuma yadda aka yi aka samu ƙari a kasafin. Bayan haka za ku ji cewa wani rahoto daga hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya bayyana cewa jihar Nasarawa ta samu ƙarin ayyukan yi ga al'ummarta. Muna kuma dauki da rahoto akan cece-kucen da ke faruwa a jihar Kogi akan albashin watanni da wasu ma'aikatan jihar ke kirarin bin bashin gwamnatin jihar. Bayan haka kuma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Ali Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da Juan Guaido babban mai kalubalantar sa a siyasance, wanda ya kuma ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi, ko wannan su na shirin gudanar da gangami ranar ma'aikata kishiyoyin juna a yau din Laraba. A ci gaba da fafatawar da suke yi na mulkin kasar wanda tattalin arzikin ta durkushe, bangarorin biyu na shirin gudanar da gangamin ne bayan mummunan zanga-zangar da aka yi akan titunan Caracas, babban birnin kasar, bayan da Guaido mai samun goyon bayan Amurka ya yi kira ga sojoji da su yi watsi da shugabancin Maduro su canza shiga zuwa bangarensa a wata fafutuka da ya kira fafutukan neman yanci. Guaido ya tsaya kusa da ɗan adawa Leopoldo Lopez, wanda Maduro ya masa ɗaurin talala, amma sojojin da ke goyon bayan Guaido suka sako shi kamar yadda ya bayyana. Lopez ya saka wani hoto wasu mutane cikin kakakin soja a kafar Twitter tare da sako mai cewa Venezuela a mataki na kawo ƙarshen babakere an shiga gwagwarmayar neman yanci. Attorney General din Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga ƴan majalisar dokoki a yau din Laraba bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan din Russia a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Barr zai gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen ƴan Republican na tsawon akalla sa'o'i 3. Ba shakka Barr zai fuskanci tambayoyi game da wani rahoton jaridar Washington Post na jiya Talata mai cewa Mueller ya tuntuɓe shi a Attorney General din ta waya da kuma ta wasiƙa, inda ya buƙaci Barr ya saki takaitaccen bayani ga kwamitin bincike da ya rubuta kan rahoton. Amma a maimakon haka Barr ya saki nasa takaitaccen bayani, wanda Mueller ke ganin bai kunshi muhimman batutuwa ba da yanayin da rahoton da kuma manufar rahoton na ƙarshe. Wata kotu a birnin London ta yanke wa Julian Assange, wanda ya kafa kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake kira WikiLeaks, hukuncin ɗaurin makonni 50 a kurkuku saboda saba ka'idar beli shekaru 7 da suka gabata, lokacin da ya nemi mafaka a ofishin jakadancin ƙasar Ecuador. Assange ya shiga ofishin jakadancin a shekarar ta 2012 don kauce ma sirri don kauce ma shiri ta sakeyar sa zuwa Sweden don fuskantar zargin cin zarafin mata ta hanyar lalata. A ƙarshe dai kasar Sweden ta dakatar da binciken, amma Assange ya kasance a ofishin jakadancin saboda yana tsoron cewa idan ya fita Burtaniya za ta tsare shi kuma ta mayar da shi zuwa Amurka saboda zargin ya kwarmata bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce watanni shida bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ranar 12 ga watan Satumba shekarar 2018, har yanzu babu wanda aka saki daga cikin waɗanda suke tsare a Sudan ta Kudu. Biyu daga cikin manyan masu sukar gwamnati, Agre Idri, member ƙungiyar SPLMO10, da Dan Samuel Locke, lauya mai kare haƙƙin bil'adama, sun ɓace ranar 23 zuwa 24 ga watan Janairu shekarar 2017 daga Nairobi. Masana a Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Sudan ta Kudu sun bayyana cewa gwamnatin Sudan ta Kudu ta ƙaryata cewa ta san inda Idri da Locke suke. Kasar Pakistan ta ce wani ɗan ta'adda wanda ya ƙetare kan iyaka daga kasar Pakistan ya kai hari ya kashe sojoji aƙalla uku baya ga wasu bakwai da ya ji wa rauni. Sashen yaɗa labarai na sojin ya ce lokacin sojojin na kafa wani shinge ne a gundumar Waziristan ta arewa da ke can wani lungu, sai wasu ‘yan ta'adda kimanin 60 zuwa 70 waɗanda suka fito daga ƙasar Afghanistan suka kai musu hari. Sojojin Pakistan sun fatattake su daga yankin na Alwara tare da karkashe wasu da kuma raunata wasu daga cikin maharam. A baya ma ‘yan bindiga sun kai hari kan wasu masu gine-gine, to amma rundunar sojin a yau ɗinnin Laraba ta sha alwashin cewa shirin Pakistan na gina katangar zai ci gaba duk kuwa da irin wannan kalubalen.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin ƙasar na bana wanda ya kai naira triliyan 9 da biliyan 9, kasafin da ya haura abin da gwamnatin ƙasar ta gabatarwa majalisar tun farko na naira triliyan 8 da biliyan 800. Majalisar ta yi ƙari har da kuɗin da za a ba tsofaffin 'yan majalisa waɗanda za su tafi da kuma sababbin da aka zaba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wata hira ta musamman da ya da muryar Amurka, shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattawa, Sanata Danjuma Goje, ya ba da hujjoji da ya sa aka samu ƙari a kasafin, inda ya bayani kamar haka.
Kusa bai mun gyare-gyaren kirki ba, illa dai kawai wanda muka yi manya-manya zan iya cewa na farko mun sa a cikin kasafin kuɗi sunan wannan babban kwamishin wanda shugaban ƙasa ya taimaka mutanen Arewa maso gabas mai suna a turance Northeast Development Commission. Mun sa su a cikin budget. Kuma dama ya aiko da kuɗi mun sa kuma sunansu a ba su biliyan 45. Na biyu, saboda wahalhalu da mutanen Zamfara suke ciki, masifu da suka faɗa musu, masifu ta faɗa musu da kuma mace-mace da ake yi da jama'a wanda suka suke da je da marayu suna nan da yawa, mun ga ya kamata gwamnati tarayya ta taimaka wa wannan jama'a. Shi yasa muka ware musu kuɗi biliyan 10 a taimaka mutanen Zamfara don rage musu wahalar da suke ciki.
To akwai wani bangare kuma da muka lura da shi a wannan kasafi, wato na biyan tsofaffin 'yan majalisa kuɗaɗen su na barin aiki da fansho. Bana kun ƙara shi a ciki ko ba haka bane?
Ba mu ƙara ba, dama duk shekara hudu ana yin wannan aiki ne na gwamnati. Dama idan majalisar sun zo sun cika shekara hudu inda su koma garuwan su, aka nan ba su alawan saboda su shiga mota su koma garuwan su samu zama kafin su fara wasu sana'o. Hakan duk aikin gwamnati ya gada, kuma kullun shekara ake, bayan shekara hudu ne ake yi. a sallami tsoffin yan majalisa wanda ba su dawo ba saboda suka shigo su kuma a taimaka musu wajen samun yadda zanna da ginin su a nan Abuja
ba wai abu ne da za a ci gaba da yi ba so dai kawai alo a shekara hudu
nan kuma sai bayan shekara hudu wasu bai sun zo ko kuma wasu bai zata bi
to sai dai irin waɗannan ƙare-ƙaren sun haifar da ja-in-ja tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da majalisar a baya-bayan nan abin da yasa ba za a gama aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2018 ba sai a wannan wata na Mayu da muka shiga wani abu da sanata Kabiru Gaya yace domin jama'a ne suka yi ƙarin
na farko dai ba mu canja komai da gwamnati take so ba misali wajen ƙara kuɗin mai da turɗaya iyanan na samu riba zai rage mana bashi da yake kanmu ba mu ƙara kuɗi akan wannan ba na biyu mun duba aikace-aikacen da ya kamata a yi mun ba da gudunmuwan mu yanda gwamnati za ta ci dadin wannan kasafin kuɗi kuma sai mun kawo wata bill akan Northwest Development Commission wato kuma ta kula da arewa maso yamma ba don ko maso da yanzu kaga mun fara ba da biliyan 10 ga Zamfara a taimaka wa inda aka yi space don ana zuba wajen biliyan 150 gaba Niger Delta kuma biliyan 45 gaba wa Northeast dan kenta ce wajen biliyan 50 ko 30 zuwa ba Northwest wanda Kano na ciki Kaduna na ciki Katsina na ciki Sokoto na ciki Kebbi na ciki Zamfara na ciki so kin ga wannan abu ne wanda zai dole a taimakawa al'umman mu shi yasa muka wannan bill din gaskiya yayi kyau muna godiya President Buhari kuma wannan dan gyaran da muka yi mun yi shi da zuciya dai muna so a karbe shi dan a taimaka al'umman mu ne
Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Tu madalla gaida Madina Dauda Hukumar kididdiga ta Najeriya ta ce an samu karuwa ayyukan yi a jihar Nasarawa duk da matsalar rashin aiki da wasu jihohin Najeriya ke fuskanta. Wannan rahoton na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke tunawa da ranar karrama ma'aikata. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na dauke da karin bayani.
A rahoton kwata-kwata da hukumar ta fitar ranar Litinin da ta gabata, hukumar ta bayyana jihar Nasarawa a matsayin wacce ta samu raguwar yawan marasa aikin yi, yayin da rahoton ya ce jihar ta samu bunƙasa ne a ɓangaren noma. Kan haka na tambayi wani mai sharhi kan lamura Alhaji Turaki Gamji da ke jihar ta Nasarawa don jin gaskiyar lamarin.
Mun samu ci gaba ta ɓangaren ababai daban-daban kamar maganar noma, kamar yadda Dango ke kawo a tungan nan.
Wato wannan kamfani na ke da za a yi kamfanin suga kenan ku
shi yanzu akalla suna da kasa da suka mallaka a wajen yanzu kaman gidaje 60 yanzu mutanen mu kawai maza da mata suna nan a shimfiɗan honan nan suna aiki akalla yanzu akwai mutum 700 zuwa 750 kamin karshen shekarar nan kuma ana son ma'aikata a wajen za a kai mutum 1500 masu aikin noma kawai da can baya kaman kasuwa Awai kasuwan goma Nasarawa Jojo can manoma ranan kasuwa za su gaba bai wuce a samu trailoli 5-7 trailoli a kowane kasuwa ba amma yanzu za ki samu duk kasuwan Allah ta'ala ba yi lodin motoci ba a samu trailer 10-15-20 wanda za su rike riɗi agushi masara doya da sauransu
na kan ga akwai matasa da dama waɗanda har yanzu suna bangar siyasa mutane ne waɗanda har yanzu za a ce ba su da aikin yi
gaskiya wannan da sauki a yanzu saboda mai girma gwamnan jihar Nasarawa gwamnan Multan Almakura shine ya kirkiro da NAYES shine za su tsaya suna controlling masu mashina masu motoci idan suka zo ka zo da datti za ka zuba inda bai dace ba su za su direct din ka kuma majority wa nan za su samu wata suke wannan sana'ar can baya su aka kirkiro musu da wannan abin sai ana su a kawo da su daga wannan munanan sana'o'i ba mu da zaune gari ban zani
a bangare guda kuwa Muhammadu Adamu dan iya yace duk da shike an samu karuwar ayyukan yi a wasu fannoni akwai da daman jama'a da ba su da ayyukan yi a jihar
gaskiya fi sabilillahi abinda bai sa an samu dan karuwar aiki saboda empower ne amma tun ke da kika sani din nan gaskiya ana cikin wani hali na rashin aikin yi a jihar Nasarawa an gode wa Allah zuwan empower din nan ya rige amma a cikin 100 gaskiya ya rige 40 ne kawai sauran 60 har yanzu ba mu samu wani aiki na permanent appointment a gwamnati ko ba
da yake tsokaci kan rahoton shugaban hukumar kididdiga ta kasa Yemi Kale yace rahoton zai iya canzawa saboda a wasu lokatai tururuwar jama'a kan shafi jihohin da a baya ke da karuwar masu aikin yi su samu komo baya Da shike wannan rahoto na hukumar kididdiga ta kasa ya zo ne lokacin da daukacin ma'aikatan duniya ke bikin ranar su. Zababben gwamnatin jihar Nasarawa, Injiniya Abdullahi Sule, yace zai fuskanci hanyoyin samar da masana'antu don samar da aikin yi a jihar.
Wato yawancin mutane kuskuren da suke shine su dauki gwamnati ita ce za ta zama mai daukan ma'aikata. Amma a gwamnatin mu na farko abin da zamu fara duba duk doka da gwamnatin tarayya ta sa mu masu bin doka ne zamu bi to zamu zauna da ma'aikata kudin mu da muke samu a wannan jiha kaza ne hanyoyin kudade da muke so mu yi kaza ne zamu yi yanzu wannan da gwamnati ta sa da na tarayya zamu yi amma muna so ya zama mai dorewa kin gane amma babban magana shine mu koma mu nemo hanyoyin da gwamnati za ta samu kudi
ma'aikata da yan fansho a jihohin Najeriya na fatar gwamnati za ta aiwatar da dokar albashi mafi karanci na 30,000 da shugaban kasa ya sanya wa hannu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
A gaida Zainab Babaji a yanda ake bikin ranar ma'aikata wasu jihohin Najeriya na fuskantar matsalar rashin biyan albashin ma'aikatan gwamnati wani batu da yanzu haka ake cece kuce a kansa a jihar Kogi inda wasu ma'aikatan jihar ke ikirarin suna bin gwamnati bashin albashin watanni da dama Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoton
wani mukarrabin gwamnatin jihar Kogi Mr. Okezie Okafor Yace gwamna Yahaya Bello ya gaji bashin albashin watanni hudu kacal ne sabanin watanni 9 da kungiyar kwadagon jihar ke ikirari da kuma watanni 25 na ma'aikatan kananan hukumomi da kuma karin bashin albashin watanni 9 na malaman makaranta duba da yadda ake ci gaba da samun sabanin alƙalamin ainihin watannin da ma'aikatan ke bi bashi na tuntubi takatarin tsare-tsare na haddadiyar kungiyar kwadagon Najeriya wato UNC Comrade Nasir Kabir
gwamnatin Kogi ma'aikatan ta suna bin ta bashin albashi na wata karami kananan hukumomi ta duba da su kansu wato titoci malamai kenan in shi hada nasu muna bin bashin watanni 34 wannan haka yake a rubuce mutanen nan ba mutuwa suka yi ba suna nan da ransu ai ai abin kunya ne mu ajin shi mu kansa na gwamna ki fito ice ko da ma wata ɗaya bai iya biyan ma'aikata ba mun rubuta shi gaban kasa kuma mun rubuta shi gwamnan ba za mu lamunta ba wannan watanni ko ɗaya ba za mu cire kiki da sai an biya mutane haƙƙoƙinsu kuma idan yake za mu sake kafan wando ɗaya da wannan gwamna kamar yadda muka yi a Zamfara
eh amma kuma kan da gwamnan koyin ya amince da kan cewa an yi kuskure amma za a gyara kuna gwamnan bai yadda ba
ai gyara kuskuren ka shine ka fito ka biya mutane haƙƙoƙinsu shine muka za mu yadda cewa eh ka yadda ka kuskure amma duk wannan magana ce ta siyasa
masanin tattalin arziki Yushau Aliyu yace rashin biyan albashin nan fa koda na wata ɗaya ne na da illa sosai
ai ko wata ɗaya ne mutum yake bi to an fa an samu ba yanda ake so ba saboda rayuwar ma'aikaci gaba ɗaya tana ta'allaka daga albashin sa ne ko matukan ko ba a samu albashin ba to an shiga wani yanayi na dole sai an nemo a wani wuri tunda ba a samu abin da zai iya riƙe mutum saboda haka ko wata ɗaya ne babu to akwai matsala
kenan yanzu wannan cece kucin da waɗannan ɓangarorin suke tsakanin su ku zama duk ba wani abu ne kenan mai tasiri don ganye da rage rafin rayuwar shi ma'aikaci
ma'aikaci ya riga ya shiga wani mawuyacin hali a jihar Kogi kuma ko a ina ne ma'aikaci ya gama aikinsa ba a biya shi ba to ka ya shiga cikin tashin hankali
menene mafita a irin wannan yanayi da kuma ma'aikatan kogin suka shiga
na farko duk gwamnatin da ta aka yi kirga wata 34 ba ku biya albashi ba to ba dalilin ma'aikaci ya bata ƙuri'a
ba a Najeriya dai ba wani sabon labari ba ne bin bashin albashin watanni barkatai da ma'aikatan ke fama da shi duk kuwa da makudan kudaden fansan kai wato bailout da shugaba Muhammadu Buhari ya bai wa gwamnonin jihohi da dama Hassan Maina Kaina, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a gogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal Mutarkar asalin ƙasar Najeriya dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan ƙasar Amurka.
Amma kuma a tsakanin duka wayannan ayyukan karatu da nake da aiki sai nazo na samu jama'a a nan gurin ɗan Najeriya ne amma ba musamman Hausawa ba wanda suke wasan kwaikwayo su ganga su duka art and poetry duka abubuwan nan dai
kaɗe dai in ce dai kaɗe-kaɗe da raye-raye.
Kaɗe-kaɗe da raye-raye.
To wannan kaɗe-kaɗe na ɓangaren namu ne na can Afirka ko ko na nan ga na Amurka?
Na Afrika na bangaren Afrika ne amma ko a kowane bangare kaga akwai Yarbawa akwai Inyamurai akwai Hausawa duka haka daban-daban to ni kuma ni kadai ce ba haushiya to sai na ga bara in na shiga sai in dan sanar da yanda muke mu ɗan Hausawa
haka nan ne to wane taimako ki ba wannan kungiyar
gaskiya saboda wanda ma na haɗu da akwai mutane da suke jam ba su taba ganin bahaushiya ba a Amurka wai saboda su sun haɗa Hausawa kai suna zaman su a gida sai na ce ai akwai Hausawa amma dai ba wani ba yawa sosai gaskiya dai a inda nake sai na kawo musu irin dai tarihin Hausawa waƙoƙin mu su tasuniya abincin da muke ci irin kayan da muke sawa
to kin ce musu da akwai talabijin musamman wadda gwamnatin Amurka ta keɓe musamman wadda aka yi don masu jin harshen Hausa don kin sa akwai Arewa 24 kuma akwai sashen Hausa na muryar Amurka in kidi ba muna da wannan shiri da muke sati duka wani ake taimakon taskar VOA wani shiri ne da muke a kowane sati wanda yake da alaka da rayuwar Hausawa kuma rayuwar ma'aikacin Amurkawa wanda muke baza a kowane ranar Juma'a.
Ni na san da shi kuma na gaya musu da shi amma mu a bangaren da muke babu radio station masu magana da Hausawa. Babu radio station ma Hausawa. So amma na san cewa akwai a East Coast sosai. Wannan magana mun yi.
Idan kin san akwai wani ake cewa voahausa.com in kije a website din namu voahausa.com in kije can daga can zaki iya ganin labaran ma kwata-kwata duka da Hausa ne ake dan muna da ma'aikata nan VOA a Washington DC muna da ma'aikata sun kai su wajen 20 zanciya kuma a can Afirka muna da kusa ga 100 zanciya tsakanin Niger, Kamaru, Chadi da abun nan da Nigeria. Wajen mutane wajen 100 zanciya wanda duka musamman abin da suke dan taimaka mana gidan talabijin sashen Hausa na muryar Amurka ya bunƙasa kuma duk wani abin da muke muna shi ne saboda Hausa wanda ke na Amurka wanda ke kasashen waje kuma musamman wanda ke a Afirka.
Kuma gaskiya wannan lamarin ya yi kyau da akwai mutanen da suke so su ji abubuwan da ke faruwa a duniya abubuwan da ke faruwa ma a gida wanda ba sa iya samu su ji kuma na ji daɗin gaskiya da kuna da wannan opportunity ɗin ma mutane za su iya tuni in su zo su ji labarai a da Hausa.
To a takaice Maryam kin kwashe yanzu zan cewa shekara 15 a nan Amurka ki ce ki an haife ki a nan Amurka ki je Najeriya kuma ki ƙara dawo a nan Amurka to yanzu kira gare ki ga matasa waɗanda 'yan Najeriya ne 'yan Niger, Kamaru, Chad wanda su ma suna so su zo nan su yi karatu a Amurka don su samu sauyin rayuwa kamar ke wanda kin samu sauyin rayuwa.
To gaskiya abin dai da zan gaya wa mutane ko kuma ni dai abin da na so an gaya min kafin tau shine ko akwai amfani cewa mutane kafin su zo su bar Najeriya su tafi sabon ƙasa su gane irin dokokin ƙasar su gane irin siyasar ƙasar su gane irin culture da rayuwar mutanen a wurin don su samu idan suka zo ba su samu matsala da yawa ba sanda so don kar su samu matsalan bonding su samu kar su ji kaman outsiders
kama an keɓe su haka
kama an keɓe su saboda haka dole ne gaskiya su samu su gane irin yanayin ƙasar da su shiga don idan suka je abu mai sauki zai zama musu abu mai sauki saboda ni da nazo a nan sai da nazo na koya culture nazo na koya yanayin yanda suke abubuwa kuma wannan ma yana ɗaukar lokaci saboda haka da na samu na yi duka wannan kafin na taho da na ɗan rage lokacin da na kashe gano harkokin
Sita Albanat Maryam Lawal Mutare kenan yar asalin kasar Nigeria dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan kasar Amerika. Mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta gargo wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A gaida Abdul Aziz Adili Turo, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, muna jajanta wa ƴan uwa da iyalan mutanen da ƴan bindiga suka hallaka a jihar Katsina. Da fatar gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ƙara ɗaukan tsauraran matakai a arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Saƙo daga Khadija matar mai kayan miya Oroji Kwatas jihar Gombe. Shi kuma mai wasiƙa ta gaba Gali Siraju Faki cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna ta ɗaukacin ma'aikata zagayowar ranar ma'aikata ta duniya. Sannan muna kira da gwamnatoci da ma kamfanoni cewar ya kamata su rinka biyan ma'aikata haƙoƙinsu akan lokaci domin ma'aikatan su ji daɗin gudanar da aikin su yadda ya kamata, yadda ya dace. Mai saƙo na gaba cewa yayi. Don Allah VOA Hausa, ina son ku miƙa min saƙon jinjina ga dakarun sojojin Najeriya da ke yaƙi da ƴan ta'adda a jihar mu ta Zamfara. Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa, sannan Allah ya taimake su akan aikin da suke yi. Saƙo daga Abdul Muttalib Mande, magarya ƙaramar hukumar mulkin Zirmi ta jihar Zamfara. Shi kuma mai wasiƙa ta ƙarshe a yau Ahmad Manaja Bauchi, anguwar Karofi Madaki a Najeriya. Cewa yi, muryar Amurka ku isar mana da saƙon fatan alkhairi ga ma'aikatan duniya albarkacin wannan rana ta Mede. Da fatan Allah ya ƙara mu ma'aikata haƙuri da juriyar aiki, musamman ma'aikata irin su likitoci da 'yan jarida da ma sauran ma'aikata da ke aiki don inganta rayuwar jama'a a duniya baki ɗaya.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da Juan Guaido babban mai kalubalantarsa a siyasance, wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi, kowannen su yana shirin gudanar da gangami a ranar ma'aikata kishiyoyin juna a yau din nan Laraba, a ci gaba da fafatawar da suke yi na mulkin kasar wanda tattalin arzikin ta durƙushe. Attorney General ɗin Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau ɗin nan Laraba, bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Barr zai gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen 'yan Republican na tsawon aƙalla sa'o'i uku. Wata kotu a birnin London ta yankewa Julian Assange, wanda ya kafa kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake kira WikiLeaks, hukuncin ɗaurin makonni 50 a kurkuku.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wani irin ƙalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum, musamman waɗanda ba a biya albashi ko kuma ba sa samun su a kan kari. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.